بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Laraba ce da ta daidai da 21 ga watan Sha'ban, hijira na da shekara 1433, daidai da 11 ga watan Julai shekara ta 2012. Wannan shi ne kasan na 89 daga cikin jerin jiya karatuttukan littafin Sahihu Muslim, wallafar al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka yi take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'a ba su manta ba, muna cikin kitabul iman, a inda Imam Muslim yake tattara mana hadisan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi magana dangane da imani da kuma irin fassarawar da ainihin malamai suka yi waɗannan hadisai, da bayani akan cewa waɗansu hadisai da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi bayani dangane da kafirci da kuma irin fassarar da malamai suka yi waɗannan hadisai. Mun shiga cikin babu bayani na nuqsanul imani da naqsut ta'at, babin da ke bayani akan cewa imani yana na ƙasa idan aka samu na ƙasa ta biyayyar Allah, wato da gurgurdan yadda ka rage bin Allah da gurgurdan yadda imanin ka sai rabu. وبواب إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ده كما بواني دنگني ده أمباني ده كلمة كافر تي باب نفن تي وكافر تي والله با ككفر النعمة، كمر كافر تي ونعمة بطل تي ونعمة والحقوق ده كما أينه الحقوق معنى متلني يمك وتصدو كروا يمك وني ألهيلي أما ده قباو سيكذو كيتر كبطل تي koko mutum ne wanda yake yana da wani haƙi akan ka sai ainihin ka zo ka ainihin butulce. Dubani akan cewa waɗannan kafirci ne, amma ba kafirci ne na ana nufin mutum ya kafirce wa Allah irin kafircin su Fir'auna da Hamana ba. Hadisin da muka karanta a cikin babu shi muke kan sharhi, za mu ɗauko daga kan shi in Allah ya so sai mu dafa daga inda muka tsaya a sharhi. مسلم يتي حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري، أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال. عبد الله بن عمر يتي واكر أولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي يا معشر النساء تصدقنا، annabi ya tara mata ne musu wa'azi ya ce wa ku mata ku rinka yin sadaka, wa aksirna listighfara, sannan ku yawaita roƙon gafara Allah. Fa inni ra'aytu kunna aksara ahli an-nar, domin na gan ku ko kuka fi yawa daga cikin ƴan wuta. Fa qalat imra'atun minhunna jazlatun, sai wata mace mai kazar-kazar wadda yake ba ta da tsoro sai ta ce وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، من يسأل موما تامو مكفيا وعوتا. قال سيتي تكفرنا تكفرنا اللعنة، كنا يويتا سينوا كنا يويتا زاجي زاجي، وتكفرنا العشيرة، سنن كنا ولاك أنت مجي كنا لين الهيرن دمجي. وما رأيت منا قصات عقل ودين، ban taɓa ganin masu naƙastuwa ta hankali da addini ba. Aghlaba lizi lubbin min kunna, waɗanda suka fi rinjawar mai kaifin hankali fiye da ku. Qalat ya rasulallah wa ma nuqsanul aqli waddin, sai ita wannan mata ta sake cewa ranar zan Allah, to menene naƙastuwa ta addini da hankali, menene kuma fassarar naƙastuwa hankalinmu da addininmu? Qala sai annabi ya ce amma naqsanul aqli fa shahadatu ra'ataini ta'dilu shahadata rajulin, dangane da naƙasa hankali wato yadda ya zama al'amarin hankalinku bai kai kaifin na maza ba, shaidar mace biyu ita ke daidai da shaidar namiji daya. Fa hadha naqsanul aql, wannan naqasa ce dangane da hankali. Wa tankushul mawali ma tusalli, sannan mace sai ta zauna tsawon kwanaki ba ta yin sallah, wato saboda haila. Wa tuftiru fi ramadan, sannan da watan azumin ramadan ta rinka cin abinci saboda haila. Fa hadha naqsanud din, wannan shine ma'ana ta ainihin naqasa addini. Kun ji bayanin fiyayyen halitta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, wanda muka fara jin malamai suka yi bayani dangane da cewa wannan hadisi dai wanda ainihin Abdullahi dan Umar ya rawaito shi da wannan ainihin lafazi, Imam Muslim shi kadai ya kadauto da rawaito shi, Bukhari bai rawaito shi da wannan lafazi ba, amma al-Imam Abu Dawud da Ibn Majah da Ahmad sun fitar da shi, haka nan al-Imam Abu Nu'aym ya fitar da wannan hadisi. Wannan hadisi yana nuna cewa ashe addini yakan zama na kasashe da na kastuwa ayyuka, tunda dai gashi mun ji cewa da zarar watan azumi ya tsaya, lokacin da mutane suke yin ibadoji, wato ibadoji ke karuwa dangane da azumi da sallah, amma haila tana hana mace azumi da sallah. To duk lokacin da yawan mace ba ta azumi ba ta sallah din nan saboda larura haila, to a lokacin addinin ta yana kastu kenan, wato ba ta samun cikakken lada irin ladan da namiji ko kuma sauran al'umma suke yi waɗanda ba su cikin wannan larura. Ta iya yiwa wata ta ce a yo ai ba laifinta ba ne, eh dama ba cewa akai tana da laifi na rashin yin sallah ba, amma cewa akai kuma ba ta da lada, to kenan da ƙarshen wata za a kididdiga ladan da ta samu da kuma ladan da namiji ya samu wanda yake bai yi wannan larura ba, kenan za a samu ladan namiji ya dare nata. Kaga addinin ta yana kastu kenan, ina fata an gane. Sannan kuma a cikin wannan hadisi mun ji inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfani da cewa takfurna al-ashir, kuna kafirce wa miji. Me yake nufi da kafirci a nan? Yana nufin butulci kenan. Ashe ana iya amfani da wannan kalmar da nufin butulci ba da nufin kafirci ba, shine na sha fadin cewa. Don haka zaka ji Hausawa musamman dattawa sai kaji in suna wa yaro fada suna ce mishi kafiri, to wannan kafiri da suke cewa kalma ce kawai ta zagi ta kushe ce, ba kalma ce ta sun kafirtar da shi, ya fita daga addinin musulunci ba. Ina fata an gane. Sannan wannan hadisi yana kwadaitarwa dangane da ainihin sadaka da ayyukan alkhairi da kuma yawaita istighfari. Za mu zo mu samu babu wanda za mu tattauna dangane da bayanai dangane da zikiri insha Allah. Kamar yadda wannan hadisi yana bayyana cewa sadaka tana ainihin tunkuɗe bala'i, ko da kuwa bala'in nan yana da ainihin wato alaƙa na wasu wato haƙoƙi da suka shafi mahalukai wato halittu. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana kenan yawaita ayyukan alheri kan zama sababi daga cikin sabubba daga ainihin sabubban yafe zunubai. Sannan wannan mun ji cewa wulaƙanta miji ko rena miji, to yana daga cikin manya-manyan zunubai wanda Allah maɗaukakin sarki yake kama mata da shi. Don haka mata sai a kiyaye. So da dama mata in suka ji irin waɗannan wa'azin sai su ce kullum maza suna da son kai, sai ana faɗin irin matsalolin da ke tattare da mata, ba a faɗin matsalolin da ke tattare da maza. Gaskiya ne haka ta biyo bayan yawan nassoshin da suka zo a cikin addinin musulunci waɗanda suke bayyana irin halayen mata dangane da mazaje, gaskiya sun fi yawa fiye da yawan nassoshin da suka zo suke bayyana halayen mara kyau da maza suke yi wa mata. Amma wannan baya nuna cewa maza daga cikinsu babu ainihin wato waɗanda suke wulaƙantar da mata. Akwai kuma waɗannan nassoshin da ake yawan karantawa dangane da mata baya nuna cewa daga cikin matan babu waɗanda suke nagari ne. Akwai su da yawa ƙwarai da gaske, amma da gwargwadon yadda nassu ya zo ne, da gwargwadon haka ainihin ake karantawa. Amma baya nuna cewa duk mace mai laifi ce, duk namiji ko mutumin arziki ne. Sai dai gaskiyar lamari girman haƙƙi a ko'ina in aka haɗa mutane guda biyu to ya fi a wanda yake ƙarami ne. to tunda Allah madaukakin sarki ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa a cikin zamantakewar aure Allah ya shugabantar da namiji to yanzu ke kin zama ƙasa kike da shi kenan to dan haka ana neman ki da haƙoƙi da yawa to duk yadda kika gaza to sai a samu ainihin sarki akan ki mai yawa a wajen tsakanin da da mahaifa to da ya fi ainihin yawan haƙoƙi da ake neman yayi to duk lokacin da aka same shi da gazawa sai kaga zargi ya fi yawa akan da din dan haka sai kaga cewa anan ma da yawancin ƴaƴa suce suna jin ana ta maganganu dangane da abin da ya shafi bijirewar da ƴaƴa suke wa iyaye amma ba sa jin ana magana dangane da abin da ya shafi rashin kula da kuma iyaye suke da ƴaƴaye wajen tarbiyya ko makamantan haka gaskiya ne su ma nasoshin da suka zo ne waɗanda suke kwabar ƴaƴa sun fi yawa fiye da nasoshin da suka zo waɗanda suke kwabar ubanni saboda su ƴaƴan sun fi girman haƙƙin da ake neman su yi ainihin wato zuwa ga iyayensu dan haka shari'ar musulunci kullum wato tana tafiya ne da gurgudan yadda nasoshin suka tafi amma wannan baya nuna cewa wai iyaye daga cikin su babu waɗanda shari'ar musulunci take zargin su saboda irin yadda suke gudanar da mu'amala tsakanin su da ƴaƴansu wanda bata dace ba kullum ka a tuhunci addinin musulunci sai dai a rinka neman bayani wai me yasa kaza ne kaga wannan mata tambayoyin da tayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ba tana tuhumar Annabi bane sallallahu alaihi wa sallama ne istifsari take wato tana neman tafsiri ne tana neman bayani ne menene yasa muka fi yawa a wuta sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi dalili to ina mafita sai ce ga mafita haka kullun ake so duk lokacin da aka ce kai kaza ne sai ka tsaya kai nazari to ya aka yi kaza a warware maka ai maka bayani to ina mafita sai kuma ainihin ka nemi bin wannan mafita don ainihin ka zauna lafiya Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa yawaita tsinuwa ba abu ne wanda yake abin yabo ba saboda mun kawo hadisi daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama dake cewa mumini ba mai yawan tsinuwa bane ba kuma mai yawan kushewa bane da yawan suka sannan wannan hadisin yana nuna mana halaccin amfani da kalmar kafirci ga wani amma ba da nufin kafirta shi kafirtawa daga addini ba sai dai nufin kafircewa ainihin wato kyautatawar miji ko alherin miji ko kyautatawar zamantakewa ko makamantan haka idan ba ku manta ba daga nan ne mas'ala ta yi mas'ala inda muka ɗauko mas'ala babba dangane da ainihin wato irin yadda muka nuna matuƙar cin amana da ake samu daga wasu da suke ainihin tsayawa takara jama'a su wahala a kansu su kyautata musu da jininsu da rayuwarsu da mutuncinsu da wahalhalinsu da komai amma kuma ainihin su ci amanarsu ba kuma ta ba a wannan gaba ainihin muka kwana wadda mamman yake cewa wa minha anna fihi itlaq al-kufr ala ghayr al-kufr billahi ta'ala ka kufr al-ashir wal ihsan wal ni'ma wal haqq wa ghayriha min adh-dhunub allati la tukhruj min al-millah mana ba mutun ya kafirta bane amma mutun ne ya kyautata maka ya rike ka tun kana dan karami ko da ba ku hada komai da shi ba mutun ne ya yi maka alheri ya kawo gida ya baka ya kawo ɗaya baka mutun ne ya yi maka goma ta arziki to daga baya kada kawai saboda ka samu rufin asiri sai ka ce wai shi din ne me aka yi shi bai isa ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tarbiyyar mu a aikace bayan waɗannan irin nasoshi a aikace Annabi yana nuna mana sallallahu alaihi wa sallama wanda duk yawa Annabi alheri sai da Annabi ya gode mishi ka duba as-sayyida khadijatu al-kubra Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga alheri daga wannan mata mai daraja ya ga mutunci ya ga tsayin daka game da taimakawa addinin Allah dan haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama matukar rayuwar shi ya kare mutuncinta ya yabe ta yi mata addu'a haka abin yake sannan kuma ka dubi irin yadda Annabi ya ga mutunci da kyautatawa daga Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq kuma ka ga irin yadda Annabi ya ga kyautatawa da mutunci daga Ansarawa
sakamakon haka muka rinka jin irin nassoshin da annabi ya rinka yana yaban Abubakar yana girmama Abubakar yana daddare rasu yasa aka dauko shi aka fito da shi masallaci yazo ya zauna akan minbari cikin jama'a yace to jama'a mutumin da yafi kowa kyautata mini a duniyar nan da dukiyar shi da biyayya mutumin da yafi kowa mutunta ni a duniyar nan kai babu irin Abubakar yace dan haka jama'a duk wani sare da akai a masallacin nan ma'ana kowa ya fara yar kofa wanda in ta zo daidai da layin angon su da masallaci sai ya shigo annabi yace yau duk a toshe wannan sare amma a bar na Abubakar ne sudde khawkhatu Abubakar dan haka har yanzu wannan kofa tana nan har yau ba a samu wani dan takifan mai sarauta ko kuma wani mai ganganci cikin injiniyoyi da zai je zama masallacin annabi a zo za a sake gini a ce a toshe wannan kofa ba har yau wannan kofa tana nan zaka ga an sa babu Abubakar da Siddiq khawkhatu Abubakar da Siddiq wannan kofa Abubakar kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a toshe ta kowa amma a bar ta sayyidina Abubakar da Siddiq Abubakar duk inda ake goma ta arziki yawo annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi kuma ya raba to sa'annan duk wani wanda yayi maka alheri wajibi ne kai ma ka raba sayyidina Umar da yazo zai rasu yana kwance yake fadin wasiya dangane da mutanen Ansar mutanen Madina yace mutanen nan mun zo garin nan muna yan gudun hijira sun ba mu kasa mun zauna sun ba mu gidajensu sun aura mana ƴaƴayensu sun tarbe mu sun mana goma ta arziki yace dan girman Allah mun ga cewa baki na ƙara yawa su kuma ƴan gida suna ƙarewa to duk wanda ya karɓi mulki daga bayana don Allah ya kyautata wa mutanen nan idan sun yi laifi a yafe musu a daga musu kafa to haka ake so duk waɗanda suka yi alheri a fada a kyautata a mutunta a kambama a yi musu godiya a kai saboda ɗabi'ar dan adam ce kuma duk wanda ya aikata mishi sharri sai ya rinka fade to ya kamata dan adam ya zama yana da ainihin balancing equation ma'ana ya rinka daidaita kididdiga din in an yi maka sharri kana fadi to in an yi alheri kuma me yasa ba za ka fadi ba sai ka fada to wannan yana daga cikin ɗabi'a ta ainihin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ita a aikace sai ce wa ghayriha min adh-dhunubi allati la tukhriju min al-amilla haka nan waɗansu zunubai waɗanda ba sa fitowa daga cikin addinin musulunci mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kan faɗi cewa kaza kafirci ne da nufin ma'ana butulci wato kafirci wa ni'ima taghlizan ala fa'iliha annabi yana yin haka ne dan ya tsoratar da mai aikatawa wajen nuna muni da kuma kaurara wannan ainihin aiki da mutum ne wa huwa ka itlaqi nafil imani wannan yayi daidai da inda zaka ji wasu wurare annabi yana kora imani sabbi yana cewa la imana liman la kaza la yu'minu ahadukum duk waɗannan kore imani da annabi yake ba yana nufin ya kafirtar da wanda ya wannan abin ba wa yu'khadhu min zalika malam yace to abinda zamu dauka na darasi daga cikin irin waɗannan hadisai sihhatu ta'wil al-kufr fi al-ahadith al-mutaqaddima fi al-abwab as-sabiqa ala ma ta'awwalnahu in ba kuma ta ba ababukan da suka gabata ire-iren waɗannan hadisai in sun zo malam yace muna tafassara su cewa ba kafirce wa Allah ake nufi ba yace to wannan yake nuna maka ingancin fassarar da muka yi kenan mun fassara waɗannan hadisai da cewa annabi yana faɗin cewa la yu'minu ko kuma la imana ko makamantan haka ne don tsoratarwa amma ba dan yana nufin kafirtarwa ba kenan kaga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana gudanar da al'amarin ne yadda kai da kake aikata kaza za a tsoratar da kai amma ba a nufin an fitar da kai daga addinin musulunci haka ya kamata a yi fitar da musulmi daga cikin addinin musulunci ba abu ne mai sauki ba to sannan kuma amma musulmi ya aikata wani abu wanda yake ba daidai ba shi ma kuma bai dace a ce kawai sai a ce mishi tunda shi musulmi ne babu komai ba dole ne a rinka yi ana ainihin wato sara ana duban bakin gatari Allah madaukakin sarki ya taimaka wa minha mashru'iyyatu muraja'ati muta'allim al-alim wannan hadisi yana nuna idan malami yana magana ko malami ya wata magana ya halatta dalibin shi ya koma baya ya sake jin hankalin shi ko ya tambaya don a sake tattauna wannan mas'ala wattabu almatbu'a fi ma qalahu idan kai shugaba ne sai wani wato in kai madini ne sai shugabanka yi wata magana to babu laifi sai ka koma ka dubi wannan magana a ƙara jaddadawa shin haka abin yake yaya ƙarin bayani yaya ƙarin fassara akan haka idza lam yazhar lahu ma'anahu idan shi madini bai gane ma'anar magana ba ko kuma idan almajiri bai gane magana da malamin shi ba kenan ba daidai bane malami ya ce shi ba za a yi mishi tambaya ba ba daidai bane malami ya ce maganar da ya faɗi kawai ko ba a fahimce ta ba sai a ɗauke ta ya buɗe kofa na a tsaya a tattauna dangane da wannan ainihin matsala kamar raji'ati hadhihi al-jazla radiyallahu anhu kamar yadda wannan mata ta tsaya cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam irin waɗannan tambayoyi ka duba yadda take cewa manzon Allah walima ya rasulullah ya manzon Allah me yasa ba tana cewa bane dan me zaka ce mu ne a wuta su kuma na bafa ba haka take ba a menene ya kai mu muka fi yawa a wuta sannan ina ma'anar naqasa addinin mu ina ma'anar naqasar hankalin mu istifsari ne neman bayani ne to daidai ne mai wa'azi yana wa'azi mai jawabi yana jawabi daidai ne sai ainihin ai mishi wannan tambayar inna ma na daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kandi idan aka yi mishi tambaya yana tsakiyar wa'azi idan ta zama tana bukatar nan take tsaya ba da ansa sai ba da ansa in ba ta bukata sai yayi kamar bai ji ba sai can daga baya sai ya bada dama ga wannan mai tambaya ya sake yin tambayar misalin haka ta faru a cikin wani hadisi da Anas ya rawaito wanda yana nan cikin sahih muslim insha Allah annabi yana cikin wa'azi sai wani mutum ya ce mishi ya rasulullah mata sa'a yaushe ne za a yi tashin duniya sai annabi ya ci gaba da wa'azin shi sai sahabbai da ke gefe sai su ce wannan tambaya ba ta da daɗi ne shi yasa annabi ya rabu da wannan mutum wasu suka ce ai bai ji tambayar ba ne wasu suka ce ya ji tambayar ga dukkan alama yana ganin sai ya gama karatun shi ko wa'azin shi zai ba da ansa haka idan da wa'azi sai annabi ya ce ina mai tambaya game da tashin alkiyama kaga waɗancan da suka fahimci cewa annabi ya ji amma ya jinkirta ne sun yi daidai kenan sannan sai annabi ya ba shi dama sai ya tambaye shi sai kuma ba shi ansa sallallahu alaihi wasallam kenan wannan yana nuna ba lallai ne tambayar da almajiri ya a lokacin da ake darasi lallai a tsaya nan take a ba shi ansa ba ta iya yiwa sai daga ƙarshe ba a ba shi ansa ta iya yiwa damar ma a saurare shi din sai daga ƙarshe gaba daya to kuma kenan almajiri ko mai saurare ko madiyi ba zai kididdiga wannan daga cikin cewa malamin shi ya wulakantar da shi ba tunda malami insha Allah ba zai haka da nufin wulakantarwa ba sai dan ganin yadda ya mai hukunta ومن ها بيان اطلاق رمضان من غير اضافه الى الشهر kun san daga cikin malamai akwai wanda suka ce kada a ce ramadan sai dai a ce azumin ramadan saboda sun dubi abin ne da ma'ana ta harshen larabci a harshen larabci in aka ce ramadan ramadan zafi ake nufi to shikenan shaharu ramadan watan ramadan sai suka ce to kakkace sumtu ramadana na azumci ramadana wato kamar kana cewa na azinci zafi sai dai ka ce sumtu shahrar ramadan na azinci watan nan da ake kiran shi ramadan ko watan nan da ake kiran shi zafi ko makamantan haka to wannan maganar da suka fadi sun fade ta dai kawai saboda duban irin yadda suke ganin in aka ce ramadan ma'anar shi a larabci zafi to amma kuma gashi a cikin hadisin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fadi kalmar ramadan kai tsaye ba tare da ya fadi ya hada da shahar ba ko to shine malai yake cewa to kaga ya halatta kenan wa fihi raddun ala man kariha zalika kama sayati fi mahalli yace za a zo a tattauna wannan ababin azumi insha Allah wannan yana mai da martani ga haka haka nan akwai daga cikin malamai waɗanda suka ce ka a ce ainihin wato atma daga cikin sunayen sallar isha akwai atama atama ma'anarta da harshen larabci shine duhu to kakkace sallaitu al'atama na sallaci atama wato kamar a zahiri kana cewa na sallaci duhu kenan sai dai kace sallaitu salatal isha ko sallaitu salatal atama na sallaci sallar nan da ake yi ta lokacin duhu duk waɗannan wasu irin tunani ne sukan kama mutane wanda a nan ƙasar Hausa a ɗan shekarun baya an samu wasu matasa waɗanda suka yinko daidai daga Kaduna ya yinkuro na ganshi gaba da gaba har hannu da hannu ma ya ba mu littafi ne kusan shekara wajen 14 cewa ya rubuta littafi ya gano wasu kalmomi da Hausawa suke yi waɗanda sun saba ma addini yana cewa ainihin ba kyau a ce annabi dan gatan Allah saboda kalmar gata ma'anarta rogoggon biri to kaga in aka ce annabi haka kaga ta zama na ƙasa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma aka samu wani yayin kuro shi ma daga huntuwa shi ma littafi ne na samu shi dan mitsili ya rubuta da Hausa dukkanin waɗannan rubuce-rubucen da suke kaɗin su kuskure ne yana nuna na ɗaya ba su ƙware game da lafuzza na kalmomin addini ba kuma ba su ƙware da harshe ba a cikin kowane harshe daga cikin harsunan da na sani Hausa Turanci da Larabci ana samun kalmomin da ake kiransu kalma mai harshen damo kalma mai harshen damo ita ce kalma ɗaya wadda take ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya kamar a ce ainihin ƙwarya yanzu in Bahaushe ya ce ƙwarya to yana nufin wannan ƙoƙo ko masaki ƙato da mata ke amfani da shi ta haka sai ka ji mace ta ce ƙwarya ta fashe wance a ramin ƙwarya zan ɗibo dambu a ciki to me take nufi shine wannan ainihin masaki na duma ko makamanta to akwai kuma ƙwarya da ma'anar ɗari sai a ce kawo min azara ƙwarya ɗaya ma'anar ƙwarya a nan ƙwaya ɗari ke kaka siyo mana azara ƙwarya ɗaya ma'anar ƙwarya a nan shine guda ɗari azara guda ɗari kenan in ka tafi wurin masu sai da azara ko goro za ka ji suna amfani da ƙwarya abinda suke nufi da ƙwarya kuma shine mai ainihin ɗari na fata an gane kun ga yanzu wannan kalmar kenan tana ɗaukar ma'ana guda biyu to in ta zo da can ta zo da nan to kowace za a fassara ta da gwargwadon yadda ta zo ne ba za a ce a wani kayan kuskure ai ba ma'anarta kenan ba to haka ɓari sai wane matar shi ta yi ɓari ma'ana ciki ya faɗi lokacin haihuwa bai ba sai kuma ɓari da ma'anar me shi kuma da ma'anar zubewar abu ya yi ɓarin kayan talla ɓarin kayan talla nan kaya sun kife ɓarin haihuwa kuma jariri ya fito lokacin haihuwa bai ba akwai irin waɗannan da yawa a cikin ilimin harshen Hausa ana nufin ana fassara su ko ilimin nahawun Hausa ana kiransu kalma mai harshen damo da Turanci kuma suna ce musu homophones shine zaka ga kalma ɗaya amma tana bayuwa zuwa ga ma'ana sama da ɗaya da Larabci kuma suna kiransu al-ajnas ko al-jinas to in ka fahimci haka kalmar gata a Hausa tana ɗaukan irin wannan ma'anar idan aka ce ɗan gata abinda ake nufi na musamman ɗan lele don haka ko ɗaya ba kuskure ba ne a ce annabi ɗan gatan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam daidai ne Hausa ce wato annabi na musamman ne a wurin Allah to sannan gata kuma na ji daji na ga gata abinda ake nufi da gata kuma a nan shi ne gwaggwan biri wannan gajejin mummunan birin nan to ba abinda zai sa don wani ya amfani da kalmar a can tana ɗaukar waccan ma'ana a nan kuma ana duba muqtabarat ne a ina kalmar ta zo to ya za a yi a fassara ta ina fata an gane amma kamar yadda nake faɗi kullum Hausa ce take ta ƙarewa ƴaƴan Hausawa kuma saboda ganganci kaga har mutum ya ce zai yi rubutu a kai ina fatan mun gane shi yasa hatta yare wani lokacin idan ka tafi bangarorin da ake bincike game da yaruka zaka ji inda ake karatun yare dangane da wata sana'a misali turancin ɗan jaridu turancin likitoci turancin masu addini kaga duk waɗannan turanci suke amfani da shi amma akwai kalmomin da ba za ka taɓa jin su ba sai in ka je wurin ƴan jaridu akwai kalmomin turanci da ba ka jin su sai a wurin likitoci amma in ka ɗauki waɗannan kalmomin ka komo da su cikin mutane kuma waɗanda ba likitoci ba fa sai ka ji wata ma'ana suke ɗauka saboda haka ya halatta amfani da ire-iren waɗannan kalmomi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai malam yace wa minha anna fihi wa'azul imam wa ashabul wilayat wannan hadisi ya nuna limamin jama'a ko kuma shugaban jama'a ya rinka musu wa'azi da kuma waɗanda suke shugabancin jama'a hakimai dagatai masu anguwanni sarakuna wa kubara annasi da kuma manyan mutane su rinka yin wa'azi ra'ayahum su rinka tara talakawansu su ne musu wa'azi wa tahzirihim al mukhalafat su rinka kuma tsoratar da su game da duk abin da zai saba ma shari'a wa tahriruhum ala ta'at kuma su rinka kwadaitar da su game da ainihin biyayya turawa ne a cikin ainihin karni na biyar suka bambance dangane da tsakanin addini da shugabanci amma ba a bambance addini da shugabanci ma'ana wanda yake muku limancin sallah shi ake nadawa mai anguwa sarkin gari shine limamin idi shine limamin juma'a shine babban malami mai wa'azi haka abin yake a musulunci to daga baya ne sai aka samar da ainihin secularism aka ce babu ruwan harkar mulki da addini dan haka sai kaga gwamna ne amma sai kaga musulmi ne sai dai bai san komai ba a cikin addinin Allah sai kaga sarki ne musulmi ne amma bai san komai cikin addinin Allah ba dagaci ne ko hakimi ko mai anguwa amma bai san komai cikin addinin Allah ba amma ko da littafan su dan fodi ko karanta za ku ga abin da suka tsara mana a kasar nan kenan dan haka duk waɗannan gauruka da kake jin an bawa wani tuta Yakubu an bashi tuta daga Bauchi Malam Dondo an bashi tuta daga ainihin kaza wani an bashi tuta waɗannan ba wai yaran dan hudiyo ne kawai saboda sun haɗu jikin dan hudiyo su ne mishi kirari akramakallahu ko Allah gafarta malam ko ranka ya dade rinka daukan tuta yana ba su ba sai kai karatu ka gugu inda haka ta bayyana kalar shi ne tarihin Modibbo Adama Modibbo Adama yaro ne karami yayyan shi suka turo shi daga garin gurin cewa ya taho wannan da platinum ya je inda gaske yake ya karbo musu tuta ya dawo su suna nan su ne manya ma'ana kai dan yaron nan je ka ma'ana sun aike shi ne karbo musu tutar ya dawo sai so sai dan hudu ya ce ai shi ba dan siyasa bane ba tuta yake bawa ba mulki yake bawa ba shi yana ainihin karantar da mutum ne in ya ga mutumin ya karantu ya dace sannan sai ba shi tuta yake je ya ci gaba da wakiltar shi so ba political appointment bane ma'ana ba yana sawa bane wani je ka rike mini kaza a'a sai ya karantar da kai dan haka da ya zaunar da Modibbo Adama sai karantar da shi tafsiri hadisi fiqhu larabci da wannan bawan Allah ya karantu sai ya ce to nayi maka izini kai zaka je ka kafa ainihin daula da sunan daula ta ka je ka karantar da mutane dan haka yace in ka je rabu da su ga wani tudu nan je ka kai zaman ka asalin abin da ya raba garin gurin kenan da yola dan haka ga gurincin ta yanzu ma ta koma gefe guda can wajen Ribadu amma kuma ga inda yola take nan nan ne shehu yace mishi je ka kafa dan haka rabu da su dan haka har yanzu aka samu mutumin gurin yana ganin su ne asali amma kuma su ne hakimai mutanen yola kuma su ne suke da sarauta ba dan ko ba saboda malamin su ne dan hodi ya karantar wadancan kuma sun zauna suna ganin su ne su ne to haka abin yake to in ka karanta littafin dan hodi bayanin wujubul hijrata ala al-ibad wa wujub nasb al-imam wa iqamatul jihad zaka ga irin yadda dan hodi haka ya tsara al'amari kowanne da ka gani shine sarki a garin to shine malami shine ke fatawa shike alƙalanci shike komai dan haka kuka ga cewa ba a samu tangarda ba amma mai wa'azi daban mai mulki daban to kullun za a rinka ayyukan jayya akan waɗannan abubuwa so ba a rabawa shi yasa mutanen kungiyoyi da zaka ji sun ce shugaban malamai shugaban kungiya wannan yana ɗaya daga cikin sirrin samun rikici a cikin tafiyar to wanda yake shugabancin malamai daban da wanda yake shugabancin kungiya ƙarshen ta sai zama wanda yake shugabancin kungiya ba shi da karatu kuma an ce shine shugaba malamai na ƙarƙashin shi ko kun fahimta ka taba ganin an dauko wani dan siyasa kawai an ce shine vice chancellor zai a ji a dauko wani dan banga kawai saboda ya goyi bayan shugaban kasa a ce kai ne dan siyasa sai dai a samu wani kuran professor a cikin su kowa yana kallon kowa karatu mai yawa suna hararar juna a ce to kai dai daga cikin ku shine shugaba ko ba haka ba ba zai yi ba a ji kawai a dauko wani saboda ya goyi bayan uwar jam'iyya kawai shikenan a ce shine kai ne vice chancellor ABU za ta yi professor ma ya koma abu bayan yan siyasa sai ga ana ta rikici za mu fito ana ango must go duk ba an yi ba na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'ar musulmi haka al'amarin yake malam yake cewa gwamnati ha na wancan dama na karanta ne saboda na manta na tsallaka shi na tsallake shi ne sai na abin nan ومنها أن قومه وتنكث الليالي ما تصلي ده النبي يتي متتنا زما كوانكي باتا صلى يدل على من الحائض يدل على أن من الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس ده النبي يتي متتنا زما باتا صلى سبود حيلا ينانون كينين شرع المسلمين تني تاهنا مي حيلا ين أزمي ده صلى kuma wannan hukuncin tabbatacce ne tun kafin wannan wa'azin da annabi yake kenan tun da gashi nan ya faɗa kai tsaye wato ba ranar ya fara faɗe ba don haka ba su ji abin ya zo ba wai ba yace mace in tana haila ai dinga ba ta sallah ba ta azumi sai suka ce haka abin yake kaga ashe sun san abin haka yake tuni to wannan yana nuna mana idan mace tana ainihin haila ba za ta sallah ba idan mace tana haila ba za ta azumi ba haka hukuncin yake a musulunci an fahimta jama'a amma qur'ani ya zo da cewa in mace tana haila ba za a sadu da ita ba hadisi ne ya zo da karin cewa in tana haila ba za ta yi azumi ba ba kuma za ta yi sallah ba to dan haka dukkan musulmi ahli sunna sun yadda da abubuwan gaba daya amma mu'tazilawa waɗanda ake kira ƴan kalakato ko ƴan tatsini su waɗannan ba su yadda ba don haka mace idan tana haila za ta yi azumi za ta yi sallah in aka tambaye sai su ce saboda qur'ani bai faɗi ba in an ce hadisi ko sai su ce a su ba su yadda da hadisi ba waɗannan zindiƙai ne ina fata an gane ومنها بيان مشروعية أمر الإمام الناس بالصدقة وأن الحديث هنا نونا من الإمامي بشوغبني سرنك أينهم وأذن تد متاني قمد بعد صدقة kaga in jaba limamin ku shine governor limamin ku shine chairman limamin ku shine sarki shine zai ji dadin yi muku wa'azi haka amma in ya zama liman gashi nan wani fakiri ne an aje shi gefe guda yana makirkata a gaban mai mulki yana tsoron ma in ya matsanta magana akan zakka mai mulkin zai fahimci da shi yake hana shi ɗan sadaka da za a kawo mai geran kunu da azumi ya tsaya kaga ba zai iya wannan wa'azin ba ina fata an gane amma in ya zama mai mulki shi ne malami kaga zai ji daɗin ya tsaya ya musu wa'azi kowa ya bada zakka kuma ya zama bai saci dukiyar kowa ba sai ya fito da zakkar ya bayar amma ya ɗibi dukiyar jama'a kaga ya koma yana jin tsoro ya fito da dukiyar ya sadaka a ce a ina wane ya samu wannan dukiyar ya ɓoye ta kuma conscious ɗin shi wato zuciyar shi tunanin shi ta hana mishi zaman lafiya sai ka rinka ganin kullum za ka ga karatu dai gashi ana yi amma in ka koma ka dubi yadda rayuwa take sai ka ga akwai matukar tufka da warwara tsakanin yadda rayuwa take da kuma yadda karatu yake ina fata an gane to shi yasa sai kun zage kun karantar da jama'a kowane lungu kowace anguwa kowane kwararo ku je ku yi ta karantar da jama'a ita take kashe jahilci ita take kashe zalunci ita take kashe bid'a to sai kaga yanayi yana gyaruwa a hankali daga shekara 30 da aka samu wasu matasa suka miƙe suka zage suna ta karantarwa waɗanda sakamakon ire-iren waɗannan karantarwar yau zaka yi ta ganin lunguna da anguwanni alhamdulillah sun haskaku me ya biyo baya akwai abubuwa da dama waɗanda da suke faruwa na sabon Allah yanzu zaka ga sun rabu akwai abubuwa da dama na zalunci waɗanda zaka ga sun rabu to alhamdulillah da gurgurdan yadda za a zage da yin haka da gurgurdan yadda abin zai faru kullun abin da ake so in ka je anguwa ku zaka karantar da su ka karantar da su daidai da iliminka sannan ka karantar da su daidai da abin da suke bukata sannan ka karantar da su daidai da yadda za su fahimta kar kai gasa da cewa ka ji albani yana magana akan kaza kai ma ka je kai inda wani yayi rawa aka kawo tamfa aka bashi wani yayi duka zai sha sai an ya ga wuyan ridar shi ma kullum yana daga abin da yake damun matasan shi ne ko kun fahimta jama'a mun je mun yi wa'azi irin shigen wa'azin da muka yi din nan jiya to muka je muka yi wa'azi ka a zabuwa ne kawai sai wani matashi an yi sallah asuba shi ma sai miƙe a gurinsu sai fara yi sai wani alhajin birni yace zauna zauna ci waɗannan da kake ci a kan zawa ba su suke ba mu yan kwangilar da muke zuwa muna gyara muku masallaci mu zauna Allah sai alhajin birnin ne ya zaunar da shi shi ne sai da aka fito ana magana ya ce to jiya ba albani ya yi wannan irin wa'azin ba mai za ya ce kai ba ka haɗa kanka da albani kwaram ne da ya iya sha ba sai ya zai ta fara nan to galibin matasan ba su da irin wannan fosa ɗin in ya ji albani ya faɗi magana nan su ta yi sauki sai ya ɗauka shi ma in ya je anguwar su ya faɗa za ta yi sauki ba haka ake ba ka je kowa ya je yanka rigar shi daidai da yawan yadin shi kuma daidai da girman jikin shi ina ba ta an gane wamin ha na'am بيان مشروعية أمر الإمام الناس بصدقة ومنها جواز عزة الإمام النساء على حدة وأن الحديث ينانون أهلا تأسامون الإمام يواري ماتا يرنك مسوى أزي زما سوماتا نزلا تكون أنا ينا دي جتكين كلمة من دي كماتا كالورا دسو أكشن جسكي أسابو دا الله جماعة kudena sanya matasa kanana wajen karantar da mata ana son a samu cikakken mutum ne wanda shi ya dace karantar da mata amma matashi da zai je ya samu wata sabuwar shadda galila ta ji su tafi ya samu gulayar bankara ta zo ya kafa ta gaban goshi ya kawo tabarau ya samu turaren shi dan goma ya sa ya je ya tsaya gaban matan mutane yana karantar da su wallahi tallahi kun yi kuskure wallahi kun yi kuskure yana daga cikin kurakuran da wannan ake yi dan hudu ya karantar da mata na'am amma je ka ka bincika in yaje karantar da mata ya yake yi ran da duk zai shiga wurin karantar da mata baya wanka baya taje kai riga ma baya sa taguwa ta yadi wacce in yake sawa tabuhun algarara kirtani sannan baya kallon su sama dan baya sa gaba da gaba yana kallon su suna kallo inda yake shi kuma sai kalli bangaren dama ko bangaren hagu dan shi ya faɗa haka Bello Muhammadu Bello sarkin musulmi to dole ne a kiyaye wannan domin wannan gangancin ana yi sai ga matashi ya zo da mashin roba roba a karkace ya zo ya fakin gaban aji wai zai karantar da matan aure gaskiya wannan kuskure ne jama'a shekaru 30 da suka gabata wallahi sai da aka yi mana wani course na musamman a nan jami'ar Ahmadu Bello akan karantar da mata yaya ma ya kamata a karantar da su kana karantar da mace to baka ba wata alaka ba abin da zai sa ta zo gidanka wai ta zo ganin malam za ta zo eh to mijinta ya kawo ta za ta zo wurinka eh to ba wai a aji ba an fita aji a aji dan ka faɗi abin da ta faɗi a cikin jama'a ta yi tambaya kai ne na ƙarshen shiga kai ne na farkon fita sai sun gama haduwa sai ka shigo ka gama musu wa'azi eh to kowace ta zauna ka fice sannan ba za ka fita wata ta bi ka da gudu wai ta zo ganinka ba duk wannan ba wayewar kai bace to amma sai kaga wai saboda zamananci wai yau akwai garuruka kamar Kaduna Abuja wai su ɗan birni ne sai kaga wai har shadda ta dinko malaminta wallahi tallahi kubai larura ce za ta sa dama to amma larura sai a samu wane ne limami waye hada hankalin kan shi wane ne kaza wane ne kaza me ya kai ka karbi lambar ta me ya kai ta karbi lambar ka to amma yau sai kaga wani mijin ne zai dauki lambar wayar shi sai ya dauki lambar wayar malami sai ba matar shi to bugawa malam wani wannan ganganci ne bugawa malamin kai da wayarka kai mishi tambaya in ya zama dole a sa speaker phone a bude la speaker tana jin muryar malamin yayi magana wato za a kiyaye ne a kiyaye a yi taka tsantsan kawai abinda sakon nawa yake cewa kenan kenan in kun fahimta hatta wanda ake ganin ya hada shekarun ko limami ne sai a dubi yana da amana yana da kamewar kai yana da duban ya kamata so ba kowa ne kawai shikenan wai yanzu ga azumi ya taho sai ka ji wai kowa ya ce wai matan anguwa su taru zai musu wa'azi sai ka ga ya je ya rab ko abu ya zubo turare a shadda wata kuma suna da rauni kamar yadda karatun nan abin da yake gaya mana kenan sai ka ji ana cewa amma wallahi malam ya haɗu yau wallahi kin yi fasikanci kin zama fasika malam ya haɗu wato hakkin sa ido kin kalle shi to Allah ya isa bai halatta ba kin ga haramun ko kuma sai ka ji wallahi malamin nan to wa'azi yake baya wanka wallahi kafar shi futu-futu kamar kadangare dama ba abin da yazo nuna miki ba kenan ba ado yazo nuna miki ba to wannan abin is very applicable to our honorable lecturers in the university and as well as the tertiary institutions lecturers da kuke karantawa a manyan makarantun jami'o'i SCE polytechnics mata bai baka karantar to ka dubi imanin ka kamanta da abin da Bature yace in aka zo sai a ce to shikenan matan eh su koma baya su zauna ainihin a seats din baya mazan kuma su zauna a gaba sannan kuma class din ka ce lecture ka ce wance tayi dressing bai daidai da addini ba bai daidai da rayuwa ba bai daidai da al'ada ba sai a dauko dress code rules and regulations na makarantar sai ka ce dan haka ta fita daga ajinka ta rinka sawo kayan mutunci ku je ku duba littafin tarihin Sardauna da aka dauko hoton Congo campus a daidai lokacin da aka bude jami'ar Ahmadu Bello ka ga hoton mata lokacin nan da aka turo su karatu zaka ga yarinya ce mace amma za ganta ta zo da riga wadda yake duk al'adar mutanen Najeriya kaf suna sa irinta ita ce suke cewa yayi da dorin miya riga ce mace za ta sanya za ganta da kusan hannu dogo haka matan Yaraba na sawa matan Hausa na sawa matan Yamre na sawa matan Kaje matan Kataf kowaɗanne suna sawa to sai a ce ainihin ta sa irin wannan ga su nan a cikin Congo campus 1960s an bude jami'ar Ahmadu Bello gashi nan irin su suke sawa yarinya za ta samu admission a ABU ko a University of Sokoto ko a Danfodi ko a ina ne za ta taho daga Lagos ko daga Akwa Ibom sai ga iyayenta sai su dinka mata kaya sai su ce saboda kin san za ki je wurin mutanen da ba sa sa kaya irin waɗannan naku dangalallu ki abin nan da ta zo ta ga ƴaƴanku sun fetsare shikenan ita ma sai ta watsar akwai yarinya da ta taba tashi ta faɗa haka tace ita gaskiya ga kaya iyayenta sun dinko mata daga Calabar daga Cross Rivers iyayenta sun dinko mata kaya masu mutunci amma da ta zo sai ta ga to duka ma gaba daya sai ta ce sai ta ga ƴaƴan Hausa ma suna sanya irin waɗannan tace ita ma shikenan kai dama ita bata gada ba to wannan aiki ne akan vice chancellor ne DVC academics ne DVC admin ne a registrar ne a asuwa ne ne manya-manyan lecturori a akai ne a cikin ajinka office ɗinka zata zo sai ku kula da waɗannan saboda amana ne ku karantar da su abinda ko masana kuka ce kenan a degree is for character and learning a degree is not for learning alone rather is for character naka ce kana da degree ya kamata a same ka da kyawawan ɗabi'u sannan kuma a same ka da karatu amma yanzu a degree is for learning dan haka gashi nan learning din ma an yi violating sai mutum ya tafi degree sai wata da watanni bai je karatu ba sai je siyo doya kawai da kifi sai zo sai kawo wa malamin shi shikenan sai a passing din shi na fatan mun gane ku dube irin wannan abu dan haka wajibi ne mutane su san wannan karantar da mata wajibi ne a karantar da su addini amma a ina za a karantar da su wa zai karantar da su sannan wata babban matsala da aka gafala game da ita ita ce shin haka za a zauna kullun cikin larura cewa larura ne a karantar da mata ba za a yi tunanin ya za a fita daga wannan larurar ba abinda nake nufi shine yanzu ba za a ware wasu mata da ba a rinka karantar da su waɗanda nan gaba za su zama su ne malaman ba kenan ya zama akalla an fara rage maza daga cikin karantar da mata wallahi yau akwai ƙasashen musulunci da ba wai karantar da mace ta karantar da mace ba har banki za a je a buɗe a cikin banki to akwai sashin da yake na mata ne saboda haka tun daga gate an raba nan sai kaga an sa lil rijali faqat sai ka samu gundume man mai gadi gashi nan nan kuma sai a sa lil nisa'i faqat sai ka samu mai gadi ya tana rike da kulki da niqabi wallahi tallahi akwai irin waɗannan ƙasashen musulunci jama'a to amma me ya faru an samu wasu mata ne da suka yi ta karatun accounting wasu suka yi ta karatun administration wasu banking and finance haka sai aka zo daga ƙarshe su suka buɗe wannan sashin amma yanzu ka shiga cikin bankunanmu sai ka je ka ga mace mai mutunci sai ka ga mace mara mutunci sai ka ga kai kuma dole ya ka samu kanka za ka tsaya a kan layi haka wannan za ta zo ta tsaya haka waccan za ta zo ta tsaya haka za a zo a bi layin ATM maza da mata matan aure da mata ko waɗanda iri a haɗe ma'ana we do not have respect for faith and iman ba ma mutunta addini ba ma mutunta iman sannan what are morals for ɗabi'u kyawawan halaye me yasa dan adam zai kiyaye su ne me amfanin su ne kenan ba su da mutunci ba su da wata daraja wajibi ne a kula da wannan sai da haka malamai da kuke karantar da mata da azumi ya taho za a yi ta sanarwa mata su taru masallaci kaza mata su taru masallaci kaza matsayin su taru a makaranta kaza malam wani zai rinka musu tafsiri da safe Allah ya saka da alheri wallahi wannan aikin alheri ne ba ma suka a kai amma abinda muke suka shine ku ji tsoron Allah game da matayen mutane ku ji tsoron Allah game da ƴaƴayen mutane wani ya bar matar shi ta zo makarantar ku ta ji wa'azi ya bar matar shi ta zo makarantar ku ta ji wa'azi ko masallacin ku to ku kiyaye mata mutuncin ta da addinin ta kuma ku kiyaye mishi mutuncin shi da addinin shi a cikin matar shi da ƴaƴan shi amma ko kadan ba tsari bane ya zama kawai a samu wani matashi ya rafka ado ya zo ya zauna gaban mata wai yana karanta musu bulugul marami wallahi tallahi haramun ne saboda wallahi tallahi jama'a wasu da bulugul marami suke zuwa ji ba tana zuwa kallon shi ne kawai musamman tana ganin cewa ita ta samu tasgaro a rayuwarta mijinta gashi nan mummuna ne to shi kuma wannan gashi nan wani carkeke ne mai hanci kamar duro sannan ya iya kafa hula da tabarau sannan ya iya magana gashi da dogon wuya ya iya kaza duk waɗannan abubuwan fa matan suna nan suna counting on suna kididdiga suna lura su wata abin da yake kawo ta kenan ku ji tsoron Allah ko kuma mata kin ci amanar mijinki in ya zama ba wa'azin ma kike taho ba kin taho sai da maganin mata ne akwai wanda sai da maganin mata yake kai su makaranta akwai wanda zubin adashi wata turaren wuta take zuwa siyarwa ba cewa nake haramun ne ki zo ki kasuwanci a masallaci ko a makaranta ba ba sakon kenan ba amma me mijinki ya turo ki neman karatu gaba dai ba ruwanki da karatu sai a same ki a kofar masallaci kina ta sai da ainihin zoko ke kawai abin da ya dame ki kenan wa'azin ma baki san ina ake ba abin da ya dame ki kawai ki neman wuki hada kudin ki in ma kika sayar kafin a tashi wa'azin shikenan sai a neme ki a rasa amma nan ga hijabi kinsa ga niqabi kinsa ga tabarau da safa hannu da ta kafa cewa kin zo jin wa'azi ne amma ba wa'azin kika zo ji ba zuban adashi kika zo ko sai da maganin mata ko wata fitina daban ku ji tsoron Allah shi yasa wannan tsoron Allah shine kawai abin da yake rike zukatan mutane mutum bai ji tsoron Allah ba ya rage zai abin da ya gada Allah barkokin sarki kiyaye ومن هذا بيان أن جحد النعم حرام وأن الحديث هنا نون أينه مس النعمة وأن يكوت تامك كبتلشي كتير من أكيم وما حرام لي وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم حكنا أمباني دا مونا ننكلموني كما الزاجي دسين واسوما حرام لي يويت أمباني دسو wato kullun shari'ar musulunci ba fata haramta tsinuwa bane in ta kama ko zagi ko makamantan haka amma yawaitawar ake suka laysa muslim bila'anin wala bita'anin musulmi ba mai yawan tsinuwa bane ba mai yawan zagi bane ba mai yawan suka bane kenan musulmi zai iya suka musulmi zai iya zagi musulmi zai iya la'anta amma kar ya zama wannan ita ce dabi'un shi da an taba shi dan abu kadan sai ya tsinuwa sai ya zagi sai ya rashin albarka ko makamantan haka to abinda wannan karatu yake cewa shine duk mutumin da ya kyautata maka to ka gode mishi tsakaninki da Allah ke mijinki ya aure ki ba ki wuce ɗan shekara 14 ko 15 ba yau ba ki shekara ki 60 a duniya ko shekara ki 40 duk wannan kyautatawar da ya muke ci da ke shayar da ke ya rike ke rufa miki asiri amma rana tsaka sai ki ce ma ra'aytu minka khairan qab tunda nake ban taba ganin alheri wurin ka ba sai ki ce ai ba a daji ka aure ni ba ai a gidan ubana ka aure ni kuma ubana ne min komai Allah sarki da an baki kin shekara 40 gidan ubanki da sai kin je kin samu masu internet kin bada hotonki da ke sai kin samu shugaban agaji ka tafi kan internet ka ga zawaj.com www.zawaj.com zawaj.com zawaj.com za ga dirka dirkan yan mata big girls of 49 years shekarar ta 49 50 daya babu tana neman miji haka ga kananan yan mata sun taso a gidan shekarar su 15 shekarar su 20 shekara 18 gaba dai sai ka ji ana ce mata anti babba da an ce anti babba to shine logon ta ita kadai ce a gidan anti babba to wannan mijin da ya rike ki shekara 30 yayin kokari ai wai ta abin da take gani to ai rike ta da yayin muqabili ne ai shi ma yana kaza da ita ta yi mishi kaza a'a haramun ne ki butulci din ko an fahimta to haka kai ma kuma haramun ne ka yi butulci din ka dubi annabi sallallahu alaihi wasallam da khadijatul kubra ya zo yau yanzu zamani ya juya Khadija ta rasu ya aure yarinya sharna ɗan shekara kaza tana jin ita ce wance ita ce a dangali ita ce kaza kanta ya waye yar zamani tana da kyau tana da tsawo tana da kaza komai nata sabo ne rannan sai annabi ya bakuwa wata tsohuwa sai annabi ya tashi a guje ya je tarbo tsohuwan nan ya zo ya tsaye da tsohuwan nan sai kwanci rawanin shi mai albarka sai shimfiɗa mata ya kama tsohuwa ya zaunar da ita ki tafi ya kawo mata ruwa ne ya kawo mata abinci ne sai Aisha ta ce wata tsohuwa ce kake makyarkata a kan ta haka sai ce kamata a tina ayyamu Khadija kawar Khadija ce tana zuwa ziyara mu lokacin Khadija Aisha ta yi magana Khadija ta yi magana Khadija kullum Khadija alam yubdilaka Allah khairan min Khadija Allah bai sanya maka wanda tafi Khadija ba Allah bai canza maka ba sai annabi ya ce kalla ya Humaira ke yarja yaki ji dar zamani sai ya tsaida ita yace wallahi ma baddala lillahi khairan minha wala mislaha wallahi Allah bai bani wanda tafi ta ba Allah bai bani irin ta ba sai yace tayi imani da ni san da duk duniya aka kafirce mini qualities kenan imani mafi daraja mutum ya yadda da kai lokacin da kowa ya kika a lokacin duk inda annabi ya gudu anan mun karanta tarihin duk inda ya gudu ake watsewa ake dukan shi ake Khadija tace tafo flash ta samu za ta dafa mishi abinci da nama da komai da alheri da ruwa mai sanyi tace ka je kai karatun ka kai wa'azin ka ina nan in ya kare ka zo a ansa akwai yace ta ba ni san da kowa ya hana ni a san da kowa ya watse mini ta tsaya mini yace dan haka iyaki ina gargadin ki game da Khadija kar in sake jin wannan magana a wurin ki an yi wannan incident da safe da la'asar manzon Allah ya zo kwankwasa mata kofa fito ina kike zo nan ta yi imani da ni san da aka kafirce mini ta ba mu san da aka hana ni ta tsaya mun san da aka watse Allah bai ba mu irin ta ba balle wanda ta fita ta gobe gari ya waye ya sake bankwasa kofa fito ina kike sai da ya kwana 30 ya nemi ta bukuratar wa asila a isa ta ce wannan bala'i in Allah ya tsaida shi wallahi ba zan koma ba kaje ka karanta tarihin ta a cikin surah al-amin ne bala kizo tarihin Khadija sai da ya kawo wannan Aisha tace dindan da manzon Allah ya huce wallahi bazan sake taba Khadija ba wai kuma ni ku take hankali da sassafe sai zo kwankwasa mata kofa fito sai mata wannan karatu la'asar ya kwankwasa aba inga maza kenan masu amana dan amina baban zuwa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama tun daga ranar Aisha ba ta sake duban Khadija ba ta yi wata magana haka ake so amma an kai ne mijin zamani ka aure ta lokacin kuna kyaure kuna sukar juna kai ba komai ita ba komai eh yanzu Allah ya baka wadata Allah ya ɗaukaka ka ita kuma Allah ya ɗauki ranta Allah sarki baiwa Allah idan wannan sabuwar amarya ɗan zamani ta haihu sai ka ce to bari in sanya wa yarinyar nan sunan matata ta farko sai ka ji amaryar ka ta ce kada Allah eh ta za ka sanya sunan wata matarka ta farko saboda kai baka da kishi sakare ne kai kai abin ya ce to ki hakuri wallahi ta ce ta man kada Allah wannan da kauye ce take ta man ko groshi bata iya ba sai kai shiru to ka ga munafikin Allah ka ci amanar ta in aka soke kai ka san darajar ta ka san wace ce ita har za ka sa sunanta yau wata ta soke ka ta sai ka ce to na sanya wa yar sunanta ke kuma eh ba za mu sake hada fuska da ke ba sai nan da kwana 30 wancan kike gaya wa magana yar ka ce in ka haifi da kai kake da dokar ka sa mai suna ba sai ka yi shawara da kowa ba sai in ka ga dama ne za ka shawarci wani saboda haka matarka ta farko ta kyautata maka ta mutunta maka ta maka alheri yau ta kwanta ta rasu kana son ka karaya sunanta da ambatonta a cikin gidan sai ka haife ya sai ka sanya wa yar sunanta sai ita matarka ta yanzu amarya yar zamani tana ji ita ce yar autar amare sai ta ce ai san ba ta yadda ba sai ta ce a dikiri ne doka ce ka riga ka faɗe ta babu ja da baya ina fata an gane Allahu akbar to sai nan ma da yake cewa wa minha anna fihi mashru'iyyat al-ighlaz fi an-nus'i bima yakunu sababan li izalati as-sifa allati tu'abu malam yake cewa wannan ya nuna ya halatta a wurin wa'azi wani lokacin ayi zafi a dauki ainihin kausasawa saboda a gusar da abin da ake aibantawa wallahi wajaha bizalika shakhs almuayyan sai wannan kuma zafafawar ka a fuskanci wani mutum guda da ita me yasa muka fahimci haka a cikin wannan hadisin annabi da ya tashi bai ce hajiya wance ke ɗan wuta ce malama wance ke ba ɗan wuta ce matar wane annabi bai matar nan haka ba ko sai ce mata na ga cewa ku kuka fi yawa a wuta yanzu kariya mai wa a cikin wurin zama akwai waɗanda Allah ya sanar da shi ɗan wuta ne amma sai aka kara aka aka saka ba an dubi a ce wance ne ne ke tsaye yau da asuba wahayi ya sauka cewa ke ɗan wuta ce kana jin matan da ke kusa ne ta duk ba za su yafe ba an farinta jama'a sannan akwai wanda ba ta sashi cin abinci da ita ba ku ko kun fahimta jama'a ke saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ya zafafa ka ya ce mata kun fi yawa a wuta kuna da kaza amma bai kira suna ba to shine sai malam yake cewa ya halatta wani lokaci a samu irin haka amma ba za a ayyana wane ko kuma wance ba لأن في التعميم تسهيلا على السابع لأن هناك جمع مجنر تقوى أن أيديهم يصوراري زي سامي سوكين صوراري كو دا كي كاسان أن يزاجن كاسواني كاسان دوانا أكي أما دي راك جاء من جنة بسانكي وان سبيش بسوكي إنا فاتا أنجاو تو إذن كنت انشوان من كينا تو بزيه هو أزي كلنا جمال تاشيك كينا ko zai wa aji kuma kullun ya zama sanyi da ke ba dole a tauna a hura an fahimta jama'a dole akwai inda za a tafi da zafi akwai inda kuma za a sanya yaɗi to amma ina son ka sani da cewa da zafin da sanyawa annabi ba daidaita su yake ba sanyawar ita tafi yawa ɗaukan zafin da yake lokaci zuwa lokaci ne ba wai kullum ne annabi ya zo wa'azi ya taho da zafin shi yake tahowa ba to haka ya kamata mu ma wa'azin ya kasance wata rana a ɗauki zafin wata rana kuma a sanya wata rana har a yi dariya a yi wasa da dariya a wurin don wani ya taɓa rubuto min takarda shekara 15 ta wuce cewa me yasa ne ana wurin wa'azi wani lokacin sai in sako raha na ce haka sunnar wa'azi take har annabi sallallahu alaihi wa sallam yana raha yana ba wai zuwa ake a fara wa'azi shikenan kaman manzon mutuwa ne ya zo masu wa'azin ba ana yi ana dan raha ana dan rayyahawa wani lokacin hawa koki annabi yake sahowa wani lokaci har akhbarul jahiliya ya ba su labarin jahiliya ayi ta dariya saboda ai ba malaiku ne ka hada ba balle ka ce zikiri kawai yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftiruna tasbihi za su ta yi zikiri ba kankautawa mutane suna da ɗabi'u na mutane shi yasa ko matanka da ƴaƴanka wani lokacin a haɗu a yi wasa da dariya ko ɗalibanka wani lokacin a haɗu a yi wasa da dariya ko kai da jama'a anguwa a haɗu a yi wasa da dariya ba kullum sai a ganka kamar sa'an da za a yanka ranar sallah ba hakan nan babu rahama a fuskar kaddam ina fata an gano wa minha bayanu anna al-aqla yuqbilu az-ziyadata wa an-nuqsan wannan hadisi yana nuna hankali yana daukar kari da ragi sai ya ce wani yana da kaifin hankali wani yana da dusasheshen hankali sai ce oh kaga yaron nan ya kara yin hankali sai ka ga an ce me yasa kai da Allah kana girma ne ana sa rai ka kara hankali kuma raguwa hankalin ka yake hankali yana raguwa yana karuwa kamar yadda imani ma yake dan haka sai ce wa kazalika al-imanu kama taqaddama haka ne imani kamar yadda bayani ya gabata wa laysa al-maqsudu bi dhikri an-naqs fi an-nisa'i lawnihin 'ala dhalika malam yace to kada mata su ji cewa an ce suna da naqasa hankali da addini su dauka cewa wai wannan zargi ne ake gare su لأنه من أصل الخلقة أي وأن روني نهانك بأصل خليل تسوشي كما ما جيه من فائدة جيكين فلالت ده هكا تسا إذن دا ما تأسنا دا إلي يد حنك للمزايك والله كيف كيسك حديد إتا تجنيو حنك لنت حتى سوراليك amma sai ka je ka ga dan talaka musamman a jami'a ko surare irin wannan sai ka je ka ga ya gama gamsar da zuciyar yar mai kudi yar sanata ko yar gwamna tana son shi ta ne ta mai hidima amma rigar da yake sa ma ta gwanjo ce amma saboda wannan raunin hankali ya san yadda zai kakkalma shi ta haka ina fata an gane wani ya rasa yadda zai in aka ba da asami shi kenan sai zo sai kawo mata material ba haka suke yi ba I know you better yar gwamna ce ko yar minister in an ba su asamin ajinsu daya sai zai same ta hajjiya ga wannan material ne zai taimake ki ki wasu yake da su ya kurɓo kafin lokaci sai ka same shi a gaban motar ta tana ɗaukar shi shikenan kafin lokaci ta janye shi ta kai shi gidansu an san shi shi ma an ba shi mota haka duk wani hankalin ne ya ja maza suke iya sarrafa mata in ba yadda kake haka take wallahi ba zai yiwu ba ka duba da kyau ka gani ka zo ka samu maza ka yi wata magana kana tafiya sai su ce banza ka ji wani bakwarewar shi ne zai gaya mana ka ba yana zuwa ni na san wawa ne ba haka saboda ne duka an haɗu ne kar da karkar ta san karkowa amma ka ga raunin hankalin nasu akwai fa'ida akwai advantage out of it da ake samu akwai advantage akwai fa'ida ta zamantakewa wannan raunin hankalin shi yasa za ka iya haɗa su su biyu su uku su huɗu a ƙarƙashin aurenka ko a gida ɗaya ko a wuri guda saboda wannan raunin hankalin ka duba ka gani zai yiwu ka zo taɗi da ita kana tsaye nan sannan nan kuma ga kujera kuma kai kuma an sa an ce zauna ka jira ma'ana samari sun zo taɗi a falo ɗaya ta zauna kan kujera ɗaya double seat ko three seat ko wane ne su zauna kai kuma a ce to zauna in ta gama ku yi taɗi wani sai mutu a nan wurin saboda kishi amma budurwa ce shi ba matar shi ba saboda haka wannan ainihin raunin hankali da ake cewa malam yake cewa kada mata su ɗauka ana zargin su ne a asalin halitta ce da Allah ya yi musu kuma wannan din shi ya ja ake iya zama lafiya da su shi ya ja za ta iya haihuwa gobe kuma ta sake dawowa tana maƙalƙale mijin shi ya ja suke iya zama da mata baka ganin yau hatta a binciken malamai masana masu education suna cewa karantar da nazari ya fi dacewa da mata ka je ka samu wani wanda ya shekara 30 yana karantawa a primary ka tara mishi yara yan nazari zuwa zai bubbuga yayan jama'a sannan shi kuma da yake kanshi na ciwo ina fata an gane amma ka samu mace sai ka ga ta iya bi da su wannan zai kwanta bacci sai ta kwantar da shi sai ka je ka samu rabin ajin suna bacci amma kuma ta hakura ta ne wa rabin karatu sai ka samu wani ya tarke shi wallahi kuka zai yi kuma ba zai zauna ba a hakan kuma ta san yadda za ta bi da su sauran su yi karatun shi kuma wancan tana lallashin shi kuma yana kukan amma in kai ne sai ka kwakwaɗe shi ka ce wallahi maka shuru ba haka ba za ka fita daga aji saboda hankalin ne maka yawa ba da an gane ko kuma kana da cikakken hankali saboda haka mata da ake cewa kuna da raunin hankali ba cewa kai kuma haukata ba ne cewa kai a'a kuna da wata ɗabi'a wadda yake tana iya zama yabo ma haka malamin yace lakin na tanbihu ala zalika ta'ziran min al-iftitan bihinna sai dai hakan da ake fada wa maza cewa mata suna da raunin hankali to ana fadi ne don a ainihin fadakar da su kar su fitino cewa mai raunin hankalin nan kuma fa kana ganin ta da raunin hankali ko in ta so kuma sai ta juya ka duk yadda kai kuma kake ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص dan haka da manzon Allah ya tashi sai ya ambaci cewa azaba da Allah zai wa mata da zargin su da ake yi akan butulcewa mazaje ne ba akan naƙasa addini da hankali ba ko kun fahimta jama'a zargin mata da aka yi da aka ce da ta ce me yasa mata suka fi yawa a wuta ba ce saboda suna da raunin hankali ba ba ce saboda suna da raunin addini ke sa suka fi yawa a wuta ba sai aka ce saboda butulcewa maza da suke yi dan haka zuwa wuta da mata suke suna zuwa din ne saboda wulakanci ga miji ba saboda ainihin wato raunin kankanin su ba walaysa naqsad dini munhasiran fi ma yahsulu bihi al-ithm bal fi 'amal min dhalika wa min hadan ma kana alayhi sallallahu alayhi wa alihi sallama min al-khuluq al-'azim was-safh al-jamil war-rifq war-raf'a faqad zahara misdaq dhalika misdaq qawlihi 'azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin 'azim wannan karatu yana nuna mana yadda annabi yake da kyawawan dabi'u sallallahu alaihi wa sallam dama Allah ya yi shi yace kana da halaye na mutunci sannan kuma Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum manzo ya zo daga cikin ku azizun alaihi ma 'anittum abin duk da ke wahalar da ku wannan manzon yana jin zafin wannan abu harisun alaikum manzon yana muku kwadayin samun rahma bil mu'minina ra'ufur rahim sannan kuma mai tausayi ne mai tausasawa ne ainihin da mu'minai Allahu akbar annabi shi kadai yake da irin wannan yabo goma da goma sai dan gata sallallahu ta'ala alayka wa alihi wa sallam annabi kadai yake da irin wannan darajar a wurin Allah madaukakin sarki an gane ku wa qawli da kuma inda Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya aiko ka ne dan ka zama hutu ka zama ainihin rahma da tausayi da tausasawa ga ainihin al'umma sallallahu alaihi wa alihi wasallam mawaqin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fazazi al-gharnati yake cewa min al-abu ahna wa min al-ummi arhamu manzon Allah ya fi uwarka sanka Allahu akbar ya fi ubanka kuma tausasa maka sallallahu ta'ala alayka wa alihi wa sallama dan haka wannan karatu yana nuna mana irin waɗannan halaye ina muke fahimtar wannan a cikin karatun jama'a shine da manzon Allah ya waɗannan jawabai ka amma matan nan ta miƙe ta mishi tambayoyi kuma ya saurare ta kuma ya bata amsa haka ake so kai ma malami ka zama mai haƙuri da jama'a da saurare da ainihin kyautata musu bayan wannan sai malami ya ce al-mas'alatu rabi'a qala an-nawawi wa amma wasfuhu sallallahu alaihi wa alihi sallam nisa'a bi nuqsan ad-din li tarkihinna as-salata wa as-sawma fi zaman al-hayd fa qad yastashkalu ma'nahu wa laysa bi mushkil bal huwa zahir fa inna ad-din wa al-iman wa al-islam mushtarika fi ma'na wahid kama qaddamna fi mawadi'a wa qad qaddamna ايضا في مواضع ان الطاعه تسمى ايمانا ودينا واذا ثبت هذا علمنا ان من كفرت عبادته زاد ايمانه ودينه wannan ne ya gina wata mas'ala ne cewa to cewa da aka ainihin mata suna da ainihin wato na kasa ta addini to wannan abin ba ya faru bane wai saboda zargi gare su a'a larurar da Allah ya dora musu ta haina ita ta ja musu yace kullum ana nuna da gargadon yadda addinin ka ya karu da gargadon yadda imanin ka yake karuwa waman naqasat ibadatuhu naqasa dinuhu wanda ibada shi tana kasa shikenan addinin shi rabu kuma naqasa dinu kad yakunu ala wajhi ya'sulu bi to sai dai kuma akwai inda addinin ka zai naqasa fa amma kuma kaman kana da zunubi ka tarki salati aw sawmi aw ghairihi ma min al ibadat al wajiba alayhi bila uzr haka siddan ba su yi ba sa dada ka daina yin sallah da azumi to kaga anan ka bar ibada ko ka rage ibada to kana da laifi wa kad yakunu ala wajhi ma ismu fihi akwai kuma san da zai zama ainihin wato addini ya na kasa amma kuma babu wani laifi da ainihin mutum zai samu kaman taraka al-jum'a aw ghazwa aw ghayr dhalika mimma la yajibu alayhi li uzri mutumin da yake da uzuri ne shi lafiya sai bai samu zuwa sallar juma'a ba ba shi kuma sallar juma'a wajiba ce yana da uzuri bai samu damar zuwa jihadi ba ta shi kuma an rubuta shi cewa dole ya je to irin waɗannan mutane kaga ba su da laifi amma kuma kaga sun samu na ƙasa wa kad yakunu ala wajhin huwa mukallafun bihi ka tarki al-ha'idi was-salati ka tarki al-ha'idi salati was-sawm ta yi kuma addini na ƙasa saboda wani abu wanda Allah ya dora wa mutum kaman mace Allah ya dora mata haila shi ba Allah ya dora mata haila sai kuma cikin shi kenan tana haila ba za ta azumi ba to addini ya na ƙasa anan ya na ƙasa amma babu zunubi akai ina fata an gano to al-mas'alatu al-khamisa wata babbar mas'ala jama'a wadda wannan babbar mas'ala ita ce fi ikhtilafi ahli al-ilm fi ma'na al-aql rigi gamshi dangane da hankali jama'a cikin hadisin nan mun ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bai taba ganin wato mata suna da raunin hankali sai shi amma bai taba ganin kuma masu raunin hankali waɗanda suke iya rinjayar mai kaifin hankali irin maza ba ai irin mata ba to malam yake cewa malamai sun tattauna dangane da hankali shi ma'anar aqal wai mai hankali mai hankali sai da yan cewa wani baka da hankali kai wani kana da hankali wani ba da kaifin hankali wani na da raunin hankali wa fi maqarrihi a ina hankali yake a jika qala al-qadi ya rahimahullah babban al-qadi al-qadi ya yake cewa qad ikhtalafa an-nas fi al-aql ma huwa فقيل العلم وهذه طريقة من اتبع حكم اللغة لأن العلم والعقل في اللسان بمعنى واحد ما لم يدي هنكس كيف أقول وفي شيء هنكلي أنا نبي إلمي فهمت فصاحة سكي تمع نقم جنجمي ما سوى سمنكما واختلفوا أيضا في محله فقال المتكلمون هو في القلب وقال بعض العلماء هو في الرأس قاله النووي أين هنكلي يكي wasu suka ce hankali yana makale da zuciya wasu kuma suka ce a cikin kai yake dan da yawanci akwai waɗanda suke dauka cewa malamai na musulunci ba sa magana dangane da abubuwan da ya shafi filosofi da abubuwan da suka shafi tabi'a koda malamai suna yi amma falsafa irin ta Yunan the Gregorian philosophy wannan ita ce falsafa shi ne filosofi wanda yake kawo rudani an kawo a addini amma irin waɗannan masaloli malan musulunci suna tattaunawa akai dan haka anan malam ya kawo wani littafi na musamman wanda Ibn Taymiyyah ya rubuta shi yana cikin ainihin al-majmu'u majmu'ul fatawa al-kubra littafin gashi sai da malam ya kwararo shi kap ainihin a cikin sharhi Ibn Taymiyyah ne yana kawo magana su Aristotle wato Aristotle ko Aristotle wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan ainihin girkawa masana ainihin falsafa da Ibn Sina da ainihin makamantarsu duk ga sunan sai da ya tattauna maganganu waɗanda masu ɗimbin yawa to amma fa ina son ka san tattare da haka kuma akwai littafi ka gan shi da Ibn Taymiyyah ya zauna ya rubuta shi wanda yake da alaka da mas'alar hankali dar'u ta'arudul aql wan naql akwai waɗanda kullum su aka yi magana sai ka ji sun ce wannan abu eh to dai gaskiya ya saba wa hankali a halin abin kuma shari'a ce to malam yake cewa gaskiyar lamari babu wata shari'a wadda ta saba wa hankali dan Bahaushe yana cewa shari'a sabanin hankali wani abu ya zo hankalin shi ya kasa dauka sai ya ce shari'a sabanin hankali wannan littafi ka gan shi mujallabi 9 9 volumes shekara 700 da ta gabata Ibn Taymiyyah ya rubuta shi akan mas'alar hankali ya kama malamai suna rubuce-rubuce akan haka al-Imam al-Ghazali in ka karanta al-Imam Ibn Abi Dunya duk sun yi rubuce-rubuce dangane da al-aql a zamanin nan nan a yanzu ana samun malamai suna ta rubuce-rubuce game da hankali domin abu ne wanda yake da alaka da ainihin rayuwar dan adam ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan magana har ta kai zuwa ga menene bambancin hankali da rai to duk sai da suka tattauna waɗannan abubuwa Allah maɗaukakin sarki ya taimaka suka sake tattaunawa shin shi hankali wani abu ne guda kamar yadda zuciya take wata aba ce guda a cikin jiki ko kuwa hankali wani abu ne wanda yake wato jauhari ne kamar yadda iska take yawo a cikin jiki haka ainihin wato hankali yake to haka nan kuma a imani yake da sauransu duk sai da ainihin malaman suka tattauna ala ayyati hal abinda kadai nake so nuna mana anan shine gaskiyar lamari malamai suna bincike dangane da waɗannan abubuwa ne domin suna da alaka da rayuwa ta addini amma dan ka fahimci cewa na malaman musulunci ba wai kawai karatuttuka ne na addini suka tsaya addini addini kawai sanna tsarki zakka da tauhidi ba malaman addinin musulunci malamai ne na kimiyya da fasaha malamai ne na harshe malamai ne na political science al-imamu al-mawardi ya rubuta littafi ababuddin wa dunya littafin ababuddin wa dunya yau shekara 800 da rubuta shi akan political science ne malamai sun yi rubuce-rubuce akan administration sun yi rubuce-rubuce akan geography su Ibn Battuta da makamantansu duk sun yi rubuce-rubuce akan haka sau da haka wajibi ne musulmi su fahimci cewa na ƙasa ba ga malamai ne take ba inma babban maqsudin malamai shine karantar da mutane addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimaka to ƙarshe suna tattaunawa menene dan adam yake yin ƙarawa kanshi kaifin hankali sun tattauna wannan wasu ce shan zuba wasu su ce kaza da kaza ƙarshe din dai wallahu alam to bayan da mun gama karanta wannan hadisi akwai ainihin wani ragowar isnadi wanda al-Imam Muslim ya biyo baya da shi cewa haddathani Abu Tahiri أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله الإمام المسلم يسامو إن ونن حديث بيسامو دقمال من شأب الطاهر الإمام أبو الطاهر تكتن سنين شأ أحمد من أمر أن عبد الله من أمر أن سر متنم قصر مصر لي أما جافر تامشي شوكو إنكي تشيرا مال من شأ عبد الله من وهب يباش حديث بيسامو دقا ما شمال من نسونا بخر بن مضر شما ياكر أبي دقا ونمال من ابن الحاد واتو يزيد من عبد الله musulmi ne ce bi hadha al-isnad mithluhu da wannan isnad mun kaji to musulmi ya wato irin wancan hadisin ne da bata wa dafanihi al-hasan ibn ali min hulwani wa abu bakr ibn ishaq qala haddathana ibn abi maryam akhbarana muhammad ibn ja'far qala akhbarani zaid ibn aslam عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام مسلم يسألك سامونا حديث لجمال منش إمام الحسن الأنقلواني جمال منش أبو بكر بن إسحاق سوق لجمال سمال من ليسونا ابن أبي مريم ابن أبي مريم سنينش سعيد بن حكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجنهي شما متنم قسم مصر مي الله يغفر تعمي شكوى بغناش مالم ميسونا محمد بن جعفر بن أينين أبي كثير بغناش مالم ميسونا أينين زيد بن أسلم بغا عياد بن عبد الله بغا أبو سعيد الخدري بغا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مسلم هنا شما كاكاجة حنيا تبيت حديث وچن حنيا بيتنا كالواني ga sahabi Abdullah ibn Umar wannan kuwa hanya ainihin hadisin Abu Sa'id al-Khudri na fata an gane to wannan hadisin na ainihin sahabi Abu Sa'id al-Khudri shi Bukhari da Muslim ya ruwaito kan ruwaito amma wancan na Ibn Umar Muslim din ne kadai ya karanta da ruwaito shi sannan an samu kuma ne har wannan hadisi ta Abu Sa'id al-Khudri bayan Bukhari da ruwaito ta ainihin Imam Nasa'i da Ibn Majah da Ahmad da Abu Mu'aym dukkan sun fitar da ita haka ne Ibn Khuzaimah ya fitar da ita wa haddathana Yahya ibn Ayyub wa Utayba wa Ibn Hujr qalu haddathana Isma'il wa huwa ibn Ja'far an Amr ibn Abi Amr an al-Maqdiri an Abi Hurayra an an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mithli ma'na hadith ibn Umar an an-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Imam Muslim ya sake kwararo wata hanya wanda yake kaji ta ita kuma Abu Hurairah ma ya ruwaito irin wancan hadisi na Abdullah ibn Umar daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga sahabbai uku kenan Abdullah ibn Umar Abu Sa'id al-Khudri sannan sahabi Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda shi ma wannan hadisi na Abu Hurairah Muslim kada ya ruwaito shi Bukhari bai ruwaito shi ba amma Tirmidhi da Abu Ala sun ruwaito shi aka Ibn Khuzaimah da Ibn Mandah da Abu Mu'aym dukkanin su sun fitar da shi haka ne ainihin al-Imam at-Tahawi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna Mushkil al-Athar Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a musulmi insha Allah ta'ala a nan za mu saurara sai Allah ya kai mu rana asabar kuma za mu dan yi ban iska in Allah ya so da gobe alhamis ko da jibi juma'a ba za a yi karatu ba insha Allah sai ranar asabar ranar asabar din ma sai karfe 4 na la'asar to idan aka yi karatu karfe 4 na la'asar insha Allah ta'ala a ranar asabar da lahadi to in Allah ya so za a saurara karatun sahih muslim kuma sai Allah ya kai mu da rai da lafiya bayan ainihin wato sallah insha Allah daga ranar lahadi din za mu tsaya da dukkan karatutuka a wurin nan sai Allah madaukakin sarki kuma ya kai bayan sallah wato sai Allah ya kai mu dawo Ramadan za a ci gaba da yin karatu din da safe insha Allah za mu zo a fitar da jadawalin karatu sai a sanar da jama'a insha Allah Allah madaukakin sarki albarkaci mu a cikin abubuwan da muka karanta daidai abinda muka karanta kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana na'am na'am ana iya yi har zuwa ƙarshen wata din sayyida Aisha ta rawaito cewa babu watan da annabi yake fayin yin azumi mai yawa fiye da watan sha'aban sai take cewa in ba ramadan ba babu ainihin azumin da annabi ya fayin yin azumi a ciki don haka